أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a ma saurare mu, muna muku barka da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka, wato shirin ayyukan mujaddadi, a inda muke karanto muku aikace-aikace na mujaddadi tun daga abin da ya shafi jihadin sa na kafa daular Usmaniya har zuwa kuma rubuce-rubucen da ya yi da kuma aikace-aikacen da mataimakansa suka yi tun daga yan uwansa har zuwa ƴaƴansa. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Idan ba ku manta ba, muna nan cikin littafin nasa na Iyau Sunna wa Ikhmadul Bid'a, littafin da mujaddadi ya rubuta. Idan ba manta ba, muna nan cikin babin nan nashi mai magana game da biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma maganganun magabata a wajen biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa tabi'it tabi'ina. Mun ji aka muna yadda sahabbai ke biya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun da aka samu a wajen su wajen wajibcin biye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har muka kawo ga tabi'ai, muka kawo ga tabi'ut tabi'ina, irin su Imam Malik, irin su Imam Shafi'i, irin su Abu Hanifa da sauran wa'anda suka biyo daga baya. Duka ya kawo mana asar din su na wajibcin biye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shine yau zamu tashi inda Malik yake cewa qultu ala hadha sabil, nike cewa to bisa ga wannan hanyar da kaje sabon manzo Allah su yi bayani game da biye sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'inda suka biyo bayan sabon manzo Allah, akan haka ne ani almubalaga fi ittiba'i sunna, ina nufin kaiwar matukar da aka yi wajen biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan hanyar wasina bil bid'a da kuma nisantar bid'a, wannan hanyar ta kaiwa matuka a wajen biyar sunnan manzo Allah da kuma nisantar bid'a shine kana jami'u sahaba. Haka ne hanyar dukkan sabon manzo Allah kamar yadda kuka ji ya kawo muna a can karatun mu da ya gabata. Wattabi'ina kuma shine hanyar dukkan tabi'an manzo Allah, tabi'ai ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka tabi'i tabi'in su ma haka suke. Ridwanullahi ala jami'ihim, maliki cewa yarda Allah ta tabbata a kansu dukkanin su tun daga sahabbai har tabi'i tabi'ina har zuwa da wa'inda suka biyo ba gare su da kirtawa da kuma aqidantuwa irin aqidarsu. Wa humul ladhina shahida lahumur rasul sallallahu alaihi wa sallama bil fadila, kuma wa'innan sabon manzon Allah da wa'innan tabi'i tabi'in da su tabi'an ma kansu, to su ne fa wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shaida cewa suna da madaukaka, suna da falala fiye da sauran wa'inda ba su ba. To yi manzo Allah ya faɗa in ji mujaddadi kamar da hadisi ya tabbata a cikin littafin sunna, manzo Allah na cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Fiyayyen qarni shine qarnina, qarnin da manzo Allah ya rayu a cikinsa, qarnin sabon manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama. Ce babu ni karni a duniya wanda yake wannan karni albarka, karni da manzo Allah ya rayu a cikin sa. Su Abubakar suka rayu tare da shi, su Umar, su Usman, sauran sabban manzo Allah suka rayu a wannan karni. Wannan karni ya wuce ko ni karni daraja, ya wuce ko ni karni muhimmanci da alkhairi a cikin al'umma, domin ba taba wani karni da ya kai shi ba tun daga tun lokacin da Allah ya yi duniya. Ba taba samu wani karni mai albarka irin wannan karnin da aka yi ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sa ba, wanda sabon manzo Allah suka tarbi manzo Allah, suka taimaka masa, suka taimaka ma addinin sa. Ba a taba samun karnin da ya kai wannan karni albarka tun daga ku lokacin da Allah ya duniya. Dukkan annaba wanda suka wuce babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daraja, wannan tassa kuma karnin sa ya wuce dukkan karni annabawa. Haka kuma nan gaba ba za a taba yin wani karnin da ya kai karnin nan na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama har a nadi duniyar nan. To wannan haka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Sannan kuma sai yake cewa thumma alladhina yalunhum, sannan kuma wa'inda za su biyo bayan wannan karni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Thumma alladhina yalunhum, sannan kuma wa'inda za su biyo baya gare su, su kuma wato tabi'i tabi'ina kenan. To kaga ya tabbata kenan wannan karni na sabon manzo Allah ya wuce ko ne karni, sai mai bi masa karnin tabi'ai, sai mai bi masa karnin tabi'i tabi'ina. wa'annan suni sun kafi koni kanni inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma mujaddadi ya cigaba da cewa wa qala fil madkhal na ibn al haji kina madkhal na ibn al haji, wanda mujaddadi yakan yawan dubowa cikin wannan littafi, yakan fa'idantu da wannan littafi a wajen rubuce rubucen sa a gurare daban-daban, musamman wannan littafi namu na ihya'us sunna wa ikhbadul midya. Malike cewa a cikin madkhal kadibi abun da yake fada, yana cewa wanzuru ila hikmati shari'i salawatullahi alayhi wa salamu, yace ku diba ku ga irin hikima ta mai shar'antawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hadhihi alqurun, ga wannan karnukan da ya ambata ya sheda cewa su suka fi kowane karni daraja a duniyar nan. Ku diba ku gani kaifa khassahum bil fadila, ya Allah manzo Allah ya kebance wannan da cewa su ke da falla wanda ta tsara kowane karni, duna gairihim bai ambace su karnuka ba, ga karni annabi Musa, ga annabi Isa, ga annabi Adam, ga annabi Musa, dukkan annabawa ga su, amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance wannan karnin da fi cewa ya fi dukkan sauran karnunuka. Wa in kana ghayrahum min alquruni fi kathirin minhum albarakatu walkhair, ko da yake sauran wasu karnukan da manzo Allah bai ambata ba, to ko su kansu suna da irin nasu alkhairi, suna da irin tasu falala, sai dai kuma ba su kai falalar wannan ba. To kaga shi yasa sai aka kebance su ba ambace su. Karni annabi Musa akwai alkhairi da albarka a cikin, annabi Isa akwai alkhairi da albarka a cikin, su annabi Hud, su annabi Isma'il, su annabi Ishaq, su annabi Dawud, su annabi Suleiman, su annabawa gaba ɗaya karnunukan su suna tattare da alkhairi. Haka ba wucewar annabawan gaba ɗaya har manzo Allah ya zo ya wuce duniya, to dukkan kuma za a samu karnunuka masu alkhairi ko da bayan wucewar manzo Allah ne, ko da bayan wucewar sahabbai, ko da bayan wucewar tabi'ut tabi'in, ko da bayan wucewar tabi'ut tabi'ut tabi'ina, akan samu karni mai alkhairi domin al'umma manzo Allah ba za su bushe ba cikin alkhairi, duk suna da alkhairi, amma dukkan su ba su kai karnin nan dai na manzo Allah ba, da kuma karnin da ke biyo ma na manzo Allah, da karnin da ke biyo ma wanda ke biyo ma na manzo Allah, dukkan karnukan da aka taba duniya ba wanda ya kai wa'annan karnuka alkhairi a musulunci, ba wanda ya kai su falala a musulunci. To wannan shine mai madakhal yake cewa kamar yadda mujaddid yake haka ya tuna a wannan gurin, yake cewa ko da yake a sauran karnuka duk suna da alkhairi, lakin ikhtassat tilka alqurun bimadiyatin la yuwadihim fiha ghayruhum wa hiya anna Allah azza wa jalla khassahum liiqamati dinihi wa ila'i kalimatihi, yace cikin karnunukan gaba daya ba wani karnin da ake iya hadawa da wa'annan karnuka a wajen falala, kuma darajar da tasa har suka samu wannan shiri, anna Allah azza wa jalla khassahum liiqamati dinihi, lalle Allah mai girman daukaka ya kebance su domin tsayar da addinin sa, wa ila kalimatihi da kuma daga kalimar Allah, domin wannan baiwa ce daga wajen Allah, su ne Allah ya zaba a zamanin su aka daga kalimar addinin Allah, a zamanin su musulunci ya yadu, a zamanin su musulunci ya samu kahuwa, su suka bada jinin su, su suka bada rayuwar su, su suka bada dukiyar su aka daga addinin musulunci. Mu ko da mun ka zo dukkan rigimar an gama an yi ta, har musulunci ya riga ya kahu, sannan muka zo muka iske shi, muka hau banza banza haka. To amma su ba, to su lokacin sun zo ne lokacin da ake bukatar a bayar da jini domin kare addinin Allah, lokacin da ake bukatar bayar da dukiya domin kare addinin Allah. Ko da yake dukkan sauran karnuka da sauran zamunna akwai bukatar hakan din, to amma dai wancan lokaci to ya fi tsarni, an fi tsarnin bukata. Sai malai yake cewa fal qarnul awwal, kaga karni na farko, khassahumullahu bi khususiyatin la sabila li ahadin an yalhaqa gubara ahadin, Allah ya kebance su da wanda irin fifiko wanda ba yadda za a wani mutum ya cimma kurarsu, fablan an amalihi ballantama a ce ya cimma aiki, ya yi aiki irin nasu, duk yadda ka so kai aiki na kurai, duk yadda ka so da abin nan ba za ka iya cimma wannan karni ba, lianna Allah azza wa jalla qad khassahum bi ru'yati nabiyihim alayhi salatu wa salam, domin Allah ya kebance su da ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ga su ga manzo Allah, idan suka yi tambaya manzo Allah ya ba su amsa, su yi sallah bayan manzo Allah, aje jihadi tare da su wajen daga kalimar Allah, su yi tambayoyi Allah sauko da aya domin ya karɓa tambayoyinsu. Na ko tabbatar da cewa cikin mu ba wanda ya samu wannan, cikin mu ba wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka wa'anda an maga bagare mu nan ba taba samu wanda ya ga manzon Allah ba, saboda ba mu rayu tare da manzon Allah ba. Amma sufa ga su mutu ya taso da gidansu ya je ya sallama wa manzon Allah, manzon Allah ya fito ya yi magana su gana da manzon Allah. Wannan lalle ne wata irin falala ce wadda Allah ya keɓance wa'annan sabon manzo Allah da wannan. Wa mushahadatahu, kuma su gane shi ido da ido. Wa nuzulul qur'ani alaihim gabban tariyan, kuma ga qur'ani yana saukowa a kansu danyensa. Yatalaqawnahu min famin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, suna samun alqur'ani su karbe shi daga bakin manzon Allah. Hina yatalaqahu min fami jibril alaihi salatu wassalam, a lokacin da shi kuma manzon Allah yake karba alqur'ani daga jibrilu, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo alqur'ani daga jibril, su kuma shikenan sai su karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan ba karamar falala ce ba. Wa khassahum bil qitali bayna yaday nabiyhi, kuma Allah ya kebance su, su suka samu dama suka je aka yaki tsakanin su da arna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tare da manzo Allah aka je jihadi. Wanda kai yanzu koda zaka je jihadin, to sai dai ka je kai kadai ko tare da wani mutum, amma ba tare da manzo Allah ba. Wa nasruhu wa himayata, kuma suka samu damar taimakon manzon Allah. Manzon Allah na buƙatar ka dauki takobi ka je kai yaki, sai ga ka dauko ka je ka kama manzon Allah. Kaga wannan ba karamar falala ce ba. Manzon Allah na buƙatar kuɗi, sai ka dauko kuɗin ka zo ka ba su domin a taimaka ma addinin Allah. Ka ba da rayuwarka, ka ba da dukiyarka, ka ba da abin da ka mallaka domin taimakon addinin Allah. Su suka samu wannan kuma gaban manzon Allah. Wa himayatihi, suka ba manzon Allah kariya ta musamman. Idan arna sun kawo ma manzon Allah hari, su sabai suke karewa. Idan suka zo aka zargi manzon Allah ko aka soki manzon Allah, suke kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban manzon Allah annabi na kallon aikin su. Wannan ba karamar falala ce ba wanda wani bai same ta ba. Wa izlalil kufri wa ihmadihi, kuma ta hannun su aka samu damar durmuyar da kafirci da kuma bice wannan kafirci, ruguza kafirci duk daga hannun su ne kuma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa raf'i manaral islam wa ila'i, kuma su wa'annan sabon su suka samu dama aka daga tutar musulunci, aka daga musulunci ya samu kafuwa da kafafunsa. Duk ta albarkar zamantakewar su, za albarkar kasancewa su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ba shakka dole a ce suna da falalar da wani bai samu ba. Wa hifzuhum ayil qur'ani alladhi kana yanzilu nujuman nujuman, kuma Allah ya ba su dama suka haddace alqur'ani, suka karanci alqur'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da alqur'ani yake saukowa aya aya, sura sura, suna saukowa a lokacin da suka sauko, tun kamin wasu sauran ayoyi ba su sauko ba, sai su haddace manzo Allah ya kira su ya ce to ga ayoyi sun sauko, sai a kira su masu iya rubutawa ciki sai su rubuta, wa'anda ke haddacewa da kai su haddace, manzo Allah ya karanta musu su haddace. Wannan ba karamar falala ce ba wanda wani bai samu wannan falalar ba, su ne kadai Allah ya keɓance da wannan falala. Bayan wannan kuma duka fa halahumullahu li hifzihi, Allah ya sanya su, su ne suka dace da haddace alqur'ani, ya ba su dama kenan suka haddace alqur'ani. Hatta lam yaba minhu harfun wahid, har ya zama babu ni harafi daya wanda ya tozarta. Su yi kokarin sun kare qur'ani bai samu tozarta ba. Fajama'uhu, suka tattara alqur'ani. Wayassaruhu liman ba'dahum, suka sauƙaƙa qur'ani ga waɗanda za su biyo baya. Suka kawo ka'idodi da dokoki da rubuta qur'ani da harhaɗa alqur'ani, yadda qur'ani ya zama mai sauƙin haddacewa ga waɗanda za su zo baya gare su. Kaga wannan ya nuna kenan da albarkacin su ne qur'ani ya zama muna da sauƙi a hali yanzu. Domin in ba da su ba, kaga ba za mu samu qur'ani a rubuce kamar yadda muka same shi a yanzu ba. Ba za mu samu ilimin muka alqur'ani rubuce ba kamar yadda muka same shi a hali yanzu. Hanyoyin karatu alqur'ani gashi sun rubuta, yadda aka yi kokari aka tara alqur'ani duk gashi sun rubuta. Wanda in ba da su ba, kaga da ba mu samu wannan ba. Wannan yana nuna muna falala wadda Allah mai girman ɗaukaka ya keɓance su, wanda wasu ba su samu wannan wurin ba. Sai malai yake cewa wa fatahul bilada wal aqalima lil muslimina, sai suka yi kokarin suka bubbuɗe garuruwa da ƙauyuka domin musulmai. Da garuruwa suna ƙarƙashin arna, sai gashi sun je sun samu nasara, an buɗe wa'annan garuruwan da ke a hannun arna, sai ya dawo yanzu hannun musulmai. Wa ma'adu lahum, suka yi kokarin suka shimfida ma musulmai hanyar da za su rayu a kanta hanyar musulunci hanya mi kakka hanya wa hafizu ahadisa nabiyihim kuma Allah ya ba su dama suka haddace hadisi na annabin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka wa qur'ani hidima suka wa hadisan manzon Allah hidima suka haddace wa'annan ayoyin da hadisan fi sudurihim aqirajan su wa asbatuha suka tabbatar da wa'annan hadisan da kuma ma ayoyin alama yambagi min adamil lahani bisa ga abun da ya dace aka tsare su ta hanyar da wani lahani ba zai shige su ba wani yadda ba yadda za a juya ko a bata su sai ga qur'ani ya hadu lahiya lau sai ga hadisan manzo Allah sun hadu lahiya lau har ma idan akwai wani hadisin da bai inganta ba kaga sun haska yadda za a gane wanda bai inganta ba da wanda bai inganta ba da wanda ya inganta kaga sai aka gane daga nan aka tace hadisan manzo Allah aka tabbata da qur'ani lafiya lau aka tabbata da hadisai tabbatattu lafiya lau ake watsi da waɗanda suke ba su inganta ba ake bayanin su wal galabu kuma suka kare alqur'ani cewa kada a samu kuskure a cikin sa haka hadisi ma kar a samu kuskure wasawi ko kuma raukana wato mantuwa wal ghafala ko kuma raukana wannan duka abunda mai ibnul haji yake fada cikin almadakhal kuma mujaddid yake haka ito muna abun da ya fada a wannan gurin kenan to daga nan kuma sai yake cewa summa qala ba'da kalamin sai har yanzu dai mai ibnu mai madakhal din ya sake fada bayan ya wata magana kuma yake falamma amma bauli sabilihim tahirina lokacin da wa'annan sahabban da tabi'ut tabi'ina da tabi'ina din suka kama hanya suka wuce suka bar wannan duniyar nan to aqabahum tabi'un sai tabi'ai suka biyo gare su bayan sabai su wuce kenan lahum ridwanullahi alaihim wanda yarda Allah ya tabbata ga tabi'ai fajama'u ma kana min alahadith suka yi kokarin su kuma tabi'ai suka tattara duk abin da ya tabbata na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muftarikan wanda da ce yake daban-daban wannan sahabi na da wannan aya wannan na da wannan hadisi wannan haka to sai ga tabi'ai sun bi su suna ta karantowa a wajen su suji akwai ni sahabi a kauye kaza su same shi a can akwai ni sahabi a gari kaza su same shi a can akwai ni sahabi a kasa kaza su bi shi a can suje su dauko wannan ilimin su zo su rubuta aka tabbatar da hadisai aka harhada su duka ta albarka wannan tabi'u da dinnan fajama'u ma kana min alahadith muftariqa abinda ya kasance na hadisai ya rarraba daban-daban a hannayen sahabbai suka je suka tattara su wa baqiya ahadum yarhalu fi talab alhadith alwahid wa fi almas'alati alwahida ash-shahr wa shahrin har aka samu daya daga cikin tabi'ai yakan yi tafiyan wata daya ko wata biyu domin neman hadisi daya ko kuma domin neman wata mas'ala daya daga cikin mas'alolin yi wata daya na tafiya domin ya tarar da wani sahabin da ke da wannan hadisin ya je ya samu shi sun nemi ilimi a lokacin da neman ilimi yake da wahala ba iri yanzu da ilmuka suka zama masu sauki ba ga qur'ani a rubuce duk inda ake a kauyen ku ga alqur'ani a internet ga alqur'ani a whatsapp ga alqur'ani a facebook ga alqur'ani twitter ga alqur'ani ga sunan dai qur'ani daban-daban a cikin wato abubuwan sadarwa na zamani ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kansu a haka a ko ina rubuce a cikin littafai an rubuta a cikin ma kuma internet an rubuta bangaren sadarwa duka zaka samu hadisan manzo Allah a rubuce wanda da ba haka ba yau idan kana buƙatar alqur'ani sai ka shiga cikin ɗakin ka kana buƙatar hadisi sai ka shiga cikin ɗakin ka sai kai browsing hadisi kaza ina so in gano ya matsayin sa ya inganta ko bai inganta ba sai kai browsing yanzu zaka gani ingancin sa ko rashin ingancin sa ko kuma akwai hadisin ko ba hadisin yanzu kana iya ganowa yanzu kana cikin ɗakin ka amma can da fa ba sa da wannan sai kaga mutum ya tashi ya tafi wata daya wata biyu yana neman hadisi guda wannan haka suka dauki wannan wahala domin mi domin kare muna wannan addini domin addini ya iso a hannun mu da a yan baya kaga kuma sun aikin su Allah ya karba ga abubuwan su iso a hannun mu zassauki wannan ba abun da ya wajibi gare mu kuma a hali yanzu shine mu wa wa'annan mutanen kikkiawar addu'a kuma mu dauki hanyar da suka dauka domin mu tabbatar da addini Allah mu raya abun da suka raya mu bi bisa ga hanyar da suka rayu akanta wannan shine zai tabbata muna muna da waton addini kamar da suke da addini idan muka saki hanyar su to ya nuna kenan mun saki addinin ma gaba daya wa babatu amr ash-shari'ati atamma babin suka yi kokarin suka tsare suka daure suka kikkimsa al'amarin shari'a iya kikkimsawa iya daurewa dukkan abin da ake bukata gashi na rubuce zassauki zaka yakin masa wa talaqul ahkama
suka je suka samu hukunci hukunci hukuncin arwalla hukuncin sallah hukuncin zama da makoci aqida menene duka suka yi kokarin suka samu su wat tafsiri suka samu tafsiri alqurani mi wannan aya ke nufi wannan muhkamaki ko mutashabihani wannan nasikha ce ko mansukha ce wannan duka dai suka je suka nemo min afwahi sahaba kuma duka sun samu shi ne daga bakunan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ridwanullahi alaihim mislu aliin kama ali ibn abi talib suka samu a hannunsa radiyallahu ta'ala nun dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ke baban jikokin manzo Allah wa ibn abbas kama abdullahi da abbas shi ma dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hibru hadhihi al-umma kama abubakar siddiq kama umar kama usman kama dukkan sahabbai magabata wa'inda suka dauko alqur'ani suka dauko hadisi suka karanta irin su abu huraira irin su aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa'innan dukkanin su tabi'ai sun zo sun nemi ilimi ta hannunsu kuma sun zo sun yada ilimin har ga ilimi ya iso a hannunmu wannan shine dalilin da yasa wa'innan mutanen ba za a iya cin musu ba saboda alkhairin su wa kana ali ibn abi talib yaqul har ma ali ibn abi talib yana cewa saluni ma duntu baina abukum fa inni a'rafu bi azqati as-sama'i mimma ana 'arifun bi azqati al-ardi wa to ali ibn abi talib yana cewa da abun da ya shafi matsaloli na addini ku zo ku tambaye ni Ali ibn Abi Talib don me na sa ababe na hukumce hukumce ilmumukan dake sama kamar yadda nisan ilmumukan dake kasa yana nufin ya san ilmumukan da Allah ya saukar daga sama alqur'ani kinan ya san ilmumukan da manzo Allah ya karantar ya san ilmuka addini ya san ilmuka ya san kuma ilmukan duniya yadda ya san duniya haka ya san addini haka ake bukatar mutum ya zama kar ya zama ya maida hankali a bangare daya ya zaina neman ilimi na duniya amma ba ruwansa da ilimi na lahira ko kuma yana neman ilimin lahira amma kuma bai nemi ilimin duniya ba a rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya kamata kana da ilimin duniya ya kamata kana da ilimin lahira ya kamata karka yi wasa da kori ɗaya daga cikin su a ka hada su duka shine manzo Allah ke cewa ku nemi duniya kamar za ku rayu har abada ku nemi lahira kamar gobe za ku bar wannan duniya wannan haka ke bukata mutum ya zama mai neman duniya mai neman lahira domin duniya za ta taimaka masa wajen tsayar da addini duniya za ta taimaka masa a wajen samun lada mai yawa a gaban Allah domin da Allah hore ma dukiya ko ya hore ma mulki ko ya hore ma wata alfarma ka samu damar da zaka taimaka ma addininka wanda talaka bai iya samu wannan kana gwamna kana da damar da zaka taimaka ma addini na talaka bai iyawa kana shugaban kasa kana da damar da zaka taimaka ma addininka fiye da yadda wani talaka yake da wannan damar kana babban basaraki kana da wata damar da zaka taimaka ma addininka fiye da wani talakan da bai kai matsayinka ba kana da dukiya ka tara duniya ka tara kuɗi kana da damar da zaka taimaka ma addininka damar da wani talaka bai samu wannan damar ba to kaga ya kamata kenan idan zaka nema ka nemi duniya ka nemi lahira wannan duniya za ta zama maka ta taimaka ma waje yada addinin Allah abinda an matsala guda ne ya zama duniyar ke kawai ka ba hankali ita ce kadai kan nema baka nemi lahira ba to idan ka sami wannan duniyar ba za ka samu damar amfani da duniyar ba domin neman lahira don dama baka nemi ilimin lahira ba kamar idan ya zan akwai ilimin duniya sannan akwai ilimin lahira to kuma kaga duniyar Allah ya baka to yanzu Allah ya baka makullai na shiga aljanna ya baka makullai na budewa ka shiga aljanna wannan ta rige gare ka ko ka bude ka shiga ko kuma ka rike makullan har lokacin da zaka mutuwa wani ya karbi wannan makullan shi ya je ya bude ya shiga kai kuma ka je ka bude wuta jahannama ka shiga ya Allah shi kare mu to kaga kinan neman ilimi na duniya wajibi ne neman ilimi na lahira shi ma wajibi ne shi yasa muke kira ga al'umman mu a koni lungu da sako suke a birane da kauyuka wajibi ne mu tashi tsaye mu nemi ilimi addini wajibi ne mu tashi tsaye mu nemi ilimin rayuwa wannan wajibi ne wannan shine abinda Ali ibn Abi Talib yake faɗa a wannan guri yana cewa ni na san ilimin sama kamar yadda nisan ilimin kasa yana nufin ya san ilimin addini kamar yadda ya san ilimin duniya saboda ka in kuna bukatar wani abu na ilimin addini ku zo ku mun tambaya zan ba ku amsa wannan ya nuna kenan me ya nuna sabon manzo Allah sun tsaya sun karantar da al'umma sun karantar da tabi'ai su kuma tabi'ai sun yi kokarin sun karantar da waɗanda ke biyowa ba gare su har sai rubuce rubuce har yanzu gashi ya iso a hannunmu wa qala haka kuma alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fada fi ibn abbas ga abdullahi da abbas hibru hadhihi al-umma yace masa tarjuman al-qur'an wanda shine tahinta al-qur'ani wato masani al-qur'ani masanin fasara al-qur'ani masanin lungu da sako na cikin al-qur'ani wannan abin da manzo Allah barshi daga Abdullah da Abbas kina wayannan sune malamai na tabi'ai sune a hannun su ne tabi'ai suka ji suka samu karatu fa mallaka ya misla haula wanda ya gamu da irin wayannan manya-manyan sabban nan su Ali ibn Abi Talib, su Abdullah ibn Abbas, su Abdullah ibn Mas'ud, su Abdullah ibn Umar, su Abu Hurairata, su Mas'ud ibn Abi Waqqas, manya-manyan sabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, irin su Aisha, irin su Hafsa, manya-manyan sabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, irin su Abubakar da su Usman, wayannan manya-manyan sabbai mutumin da ya gamu da su kuma yaje ya dauko ilimi ta hannunsu yakunu ilmuhu ya kaifa yakunu ilmuhu ya zaka kaddara ilminsa yayi daidai da ilmin namu wanda muka je muka nema ga wasu wanda ba wayannan ba kaga ba zai zama daya ba wa kaifa yakunu haluhu wa ilmuhu ya halinsa zai kasancewa ya ilminsa domin halinsa ma zai sha bamban da namu hali a hali yanzu domin su wayannan sabon manzo Allah ga kyawawan halaye da kyawawan dabi'u da kuma ilimi wanda dama abinda muka sani ne kullukone lokaci ba ilimi zalla ake bukata ga mutum ba a'a akwai bukatar ilimin kurai da gaske ba shakka sannan kuma akwai bukatar halaye na kuri akwai dabi'u akwai bukatar iya zamantakewa da al'umma da kuma sanin makarimul akhlaqi da aiki da makarimul akhlaq abu ne wanda ake bukata ga al'umma gaba daya to duk wanda ke da wannan bai kai sabon manzo Allah ba domin su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune daliban manzo Allah su suka samu ilimi daga manzo Allah kuma kun ji yadda suke kokarin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to kai kenan wanda dalibin manzo Allah dole halinsa da dabi'unsa ya sha bamban da dalibin wani wanda ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi manzo Allah shine ake jewa ko kuma shine ya fada da kansa yake bu'istu li utammima makarim al-akhlaqi ni ne a aiko ni a duniyan nan domin in cika dukkan kyawawan dabi'u da halayen dabi'u wanda dabi'un da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da su a wannan duniya ya karantar da sahabbai sahabbai su karantar da tabi'ai tabi'ai su karantar da tabi'u tabi'in har abu ya iso a hannun mu yanzu a duniya ba taba samun mai kyawawan halaye da dabi'u irin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama a aiko shi ne domin dukkan sauran halaye na kwarai to manzo Allah duk ya kammala su zamani annabi adam akwai kyawawan halaye zamani annabi ibrahim akwai halaye kyawawa zamani annabi musa akwai su annabi isa duka sauran annabawan duka akwai halaye kyawawa har aka zo zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi har zuwa karshen zamani to sauran halayen gaba daya to an hada su ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tattara su guri daya manzo Allah ya kammala su ya zo da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da dukkan wata dabi'a kyakkyawa wadda ake bukata wadda ke taimaka ma a wajen rayuwarka ta inganta wadda za ta taimaka ma a wajen lahirarka ta inganta lalle manzo Allah ya zo da wayannan halayen da dabi'un to ka ko ga ashe dalibansa da suka yi karatu a hannunsa suka ga karatun practically ba ya fada musu theoretically wajen ilimi an-nazari to kuma ga ilimi at-tatbiqi sun gani sun ga yadda yake rayuwa da matansa sun ga yadda yake zama da makotansa sun ga yadda yake zama da sarakuna sun ga yadda yake zama da talakawa sun ga yadda yake zama da kowanne jinsi na mutane wannan zai sa su ma su koyo da manzo Allah kuma ga su dama makwaita ne a wajen koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama abinda suke nema su ga ya hali manzo Allah yake don su bi shi saboda haka su mabiyan manzo Allah ne alal ra'si wal aini to wannan kuma kaga ba yadda za a hada halin su da halin wanda ba su ba fa hasala lil qur'ani nasibun wafirun aidan fi iqamati hadha ad-din sai ya zama an samu ta hanyar alqur'ani ko kuma ta hanyar wannan kan an ka samu rabo cikakke wajen tsiyar da wannan addini wa ru'yatan marra'a bi aini ra'sihi sahib ash-shari'a kuma sai gashi sun samu bayan sun dubo alqur'ani ga hannu wayannan sabbai kuma suka dawo kuma daliban sabon manzo Allah ne kuma suka sake kuma dubo wani ilimi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafi halaye da dabi'u kuma suka samu dama suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idanuwansu salawatullahi alaihi wa salamuhum falizalika wannan ko shi yasa kanu khairan min alladhina ba'dahum suka yi duk wasu wanda za su biyo wa bagare su saboda irin wannan maziya da wannan daraja wadda Allah mai girma da daukaka ya kebance su da ita ba yadda za a samu wani wanda ke da irin wannan dabi'a ko kuma wanda ya ma kusa gare su. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu dace abubuwan makaranta daidai, Allah shi bada lada kuskure, kuma Allah shi yayi muna. A madadin mai wannan shirin Ibrahim Salihu Isa da kuma wanda ya tace muna wannan shiri Bashir Aminu Sabo, ni da ni gabatar Abubakar Usman Ribe ke cewa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.